na tashi namiji bai taba sai min riga ba har zama na yau sai dai in sai ma namiji in sa mai ba na kai namiji haji na kai shi umura na je na ma uwar sa haji muka komo na kai shi umura da sati da ya gudu ya bar ni cikin shekara biyar na kai mutane 16 haji cikin shekara biyar na kai wasu umura kuma da aka bude umuran gani da kaina kowane wata na je umura ina te kwana hudu nake ranar shida ina gana har wani ce ina zuwa umura kamar zani kuma sin zu yanzu akwai marayu da ni cikin aikin da nake tuban su sun kai 20 game da school da makaranta da na bude makaranta a sabar da ladi akwai miskine da yawa na doki na wins na bude school shekara kila last year 2022 na bude school January 18th sai na doki suna na Nadibia Dangana Educational School Complex.
Fatima Muhammad Dangana kallaban shirin ta wannan makon ƴan uwa na mata. Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi shirin mu na kanmu daga mu sai mu faɗi abin da ya dame mu da neman mafita. Shiri na musamman da muka kirkiro da nufin haska fitila kan abin da ya tsonewa mata ido da kuma gudunmuwa da suke badawa a ci gaban al'umma kalubale da suke fuskanta a rayuwa. Da kuma dimbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Sunana Alheri Grace Abdu. Hira da shirin kallabi na wannan makon abin da ya dauki hankalin shirin a yau shine yadda mata masu aikin jinya da unguwar Zoma suke kyarar ƴan uwansu mata da suke zuwa haihuwa sai kuma battun abokiyar zama a gidan aure da aka fi sani da kishiya kada ku bari a baku labari Kafin mu kai gajin labarin rayuwar kallaban wannan makon bari mu yaye kallabin shirin a yau da batun kyara da ake kukan cewa mata masu aikin jinya da unguwar Zoma suna yi wa ƴan uwansu mata da suke nakuda suka je haihuwa to menene yake haifar da haka kuma ina mafita malama Saratu Garba Abdullahi mai jinya unguwar Zoma kuma malama a jami'a Bayero da kuma Dr. Khadija Abubakar Ibrahim likita kuma ma'aikaciya babban asibiti dake Abuja Nigeria sun yi nazari akan wannan batu ga kuma bayanin nasu
wannan ba daidai bane gaskiya ba daidai bane kuma wannan abu ne wanda ba za a yarda da shi ba a dokar aikin jiya da ungozoma ya kamata ta zama mai tausayi da jin kamar lafiyarta
to ya taba faruwa akan idanki ko kuma kin samu labari da ya faru da wata
eh na samu labari ba ma sau ɗaya ba ba sau biyu ba na samu labari akwai waɗanda suka kokanta min akan cewa ga abin da ya faru da su lokacin da suka je asibiti ni dai bai taba faruwa akan ido na ba amma waɗanda ya faru da su sun sanar da ni kuma hakika na san cewa hakan ya faru
to kafin mu ci gaba bari mu koma ga Khadija a aikin ku na likita wannan abu ne da ku ya taba faruwa akan idanki a matsayin ki na ma'aikaciyar kiwon lafiya
eh to a gaskiya ba zan ce ya taba faruwa a ido na ba ban taba gani ba amma wasu bangarori kam yana faruwa sosai abun da yasa gan shi ba domin muna bangaren fertility ne, wato mata wanda ba sa iya daukan ciki da kansu. A bangaren mu, aikin mu ya danganci number 1 abu da zamu fara yi ma shine rarrashin matan. Dole mu ja su a jiki, mu rarrashe su, mu rungume su, mu nuna musu sun zo inda za a share musu hawaye. Saboda duk macen da take fama da matsalar rashin haihuwa tana cikin babban damuwa, auren ta na cikin damuwa. So ba abin da take bukata kaman alura da ita, shi yasa nace a bangaren mu ba za mu ga irin wannan ba zai faru ba. Amma a wasu bangarori kam ya sha faruwa, muna jin labari ana kawo mana kukan hakan din yana faruwa gaskiya.
To amma me yasa kai wannan fannin na masu jinya da unguzuma?
Eh to yana faruwa a wasu bangarorin sukan yi hakan din gaskiya. Don akwai nima da kaina ranar na kai wata, kamar kaka ta ce za ta ga wata likita bata san ko ni waye bace. A wani asibiti daban ne wani gari ma. Yarda ta mana ta yi mana wulakanci irin sosai sosai na ganin mu mata ne.
Kun taba sanin ta ne a wani guri?
Ko kadan ban taba sanin ta ba, bata taba sani na ba. Amma yadda ta yi irin kaman ban ma san
kamar da yadda Sarutu ta faɗa, ta ce ta kyara ko ta kyare ni.
Don ya kai sai da ma na mata magana, nace mata wannan aikin da take yi ita ta zaba. Kuma a bangaren aikin ta bai kamata a ce tana treating mutane haka ba. So in ta ga aikin ne ba ta so, ya fi ta bari da ta zauna tana wulakantar da mutane, ba abun da ya hada ta da su.
Kin san yanzu idan ka nemi karatu a jami'a ko kuma makarantun gaba da secondary, ga abin da kake so ka karanta sai ka ga an baka wani abu daban. Kuna gani hakan yana da nasaba da yadda waɗannan masu jinya da ungozuma suke wa mata?
Eh to ni dai a gani na bana jin hakan yana da nasaba da hakan. Saboda yawanci misali kin ga kamar School of Nursing haka, inda ba wanda makarantun da suke training in nurses wanda ba a matakin degree ba. Wato kamar a matakin diploma
haka.
Waɗanda ake yin shekara uku din na training, idan an yi za a tura su asibiti su yi aiki. Yawanci za ki ga mutane suna da sha'awar yin wannan aikin gaskiya. Saboda aiki ne wanda suke ganin kaman idan aka ce yau kana aiki a asibiti, kaman darajar ka tana ɗaguwa a idon al'umma. Kin gane abin da nake nufi? To saboda haka mutane yawanci gaskiya suna zaɓar abubuwan da za su yi. Sa'annan kuma idan ma ya kasance mutum ko a jami'a maybe ya ce ya zaɓi wani abu da yake so ya yi, sai ya kasance matsayin a makinsa bai kai a bashi ba, aka bashi wani abu daban ya zo ya yi. Ina ganin wannan ba zai zama dalili na wanda kuma za ka zo kana ƙoƙarin ka ɓata ayyukanka da wani abu. Duk da yake cewa akwai waɗansu dalilai da zan iya lissafowa waɗanda suke ba da gudunmawa wajen yin waɗannan abubuwan, waɗannan munanan halayen da ma'aikacin jiya da ungozuma suke yi. Misali, kin ga a asibitocinmu na Najeriya, asibitoci ne waɗanda yawanci za ki ga akwai asibitoci muna da yawan patient, muna da marasa lafiya da yawa a asibitoci. Sa'annan kuma ma'aikatan lafiya suna da matuƙar ƙaranci. In baki misali da kaina, akwai lokacin da nake aiki a asibiti kafin na koma jami'a. Akwai lokacin da zan yi shift ɗaya ni ce nake aiki ni ɗaya a ɗakin haihuwa. Ɗakin haihuwa ne, amma kuma ba wai yana da bambanci ba, saboda haka anan ake haihuwa, anan ake ajiye wanda suka haihu, anan ake ajiye masu operation, anan ake ajiye jariran kuma da suka haihu.
Kuma ke kadai kike kula da duk waɗannan mutane?
Kuma a lokacin na kan samu marasa lafiya misalin 30 zuwa 40, kadai ni zan kula da su a shift ɗaya. Sannan kuma a wannan shift ɗin, saboda asibiti ne wanda yake busy hospital ne, yiwa ki gani.
Wato kina gani kamar nauyin aikin da su ma'aikatan jinya suke ɗauka yayi musu yawa.
To kin ga aikin yayi matuƙar yawa. To idan aka samu wannan aikin yayi matuƙar yawa, kin gane, sai a samu cewa kuma abubuwan sun sha kan mutum. Kin gane, har ya zo yana kuma exhibiting waɗansu halaye waɗanda bai kamata a ce yayi ba a wannan lokacin.
To za mu ci gaba da haska fitila kan wannan lamari domin ganin yadda mata za su iya haɗa ƙarfi da ƙarfe su shawo kan wannan matsalar. Bari kuma mu tabo wani batu da ke ciwo mata da dama tuwo a ƙwarya, wato zamantakewa da abokiyar zama a gidan aure da aka fi ambato da kishiya. Duk da yake sau da dama ana yi wa mata kishiya ba da son ransu ba, akwai lokuta kalilan da matan da kansu ke ba mazan su izini su ƙara aure, har wani lokaci ma su zabar musu matan da za su aura. Idan haka ta kama, menene ya kamata uwar gida ta yi nazari a kai?
Sai na yaba da halinta da hankalinta da nutsuwanta da tunaninta, dalili da in na gari ce za mu samu zama mai daɗi nan gaba. Amma in ba ta da wannan abubuwan, gaskiya ba zan iya tallata mata mijina ba, saboda ba za ka shigo ba ta hana ni zaman lafiya.
To wani lokacin mazajen suna samun mata na gari su aure, amma da zarar sun shigo cikin gidan sai kuma zama filin daga ba kwanciyar hankali. Mu ba wai mijin ake yi wa wani abu ba, ana hantara ɗaya daga cikinsu ne sai ta rika ɗaya wa mugunta. Wani lokaci uwar gidan ta, wani lokaci kuma amarya.
Maganarki haka yake, kuma abin da yake kawo irin waɗannan abubuwan yana ci kishi.
Kishi kumallan mata.
Da kuma mijin baya adalci.
Da rashin adalci daga ɓangaren mijin ce. To amma idan miji baya adalci, wa ya kamata a nuna wa kuskurensa? Ai ba matan ya kamata a nuna ba, sai a koma tushen matsalar.
Kwarai da gaske, amma kin san mu mata ba mu gane haka ba. Ba kowace mace bane take da wannan fahimtar da za ta yi haka. Wata za ta yi dan idan ta yi za ta ga cewa za ta samu kwanciyar hankali, ko kuma za ta bata amaryan a wajen mijin in ta yi haka.
To yanzu misali a ce kina tare da kawarki, sai mijinki ya zagaya yana gaya miki da yana zuwa wurin wata yana so ya ƙara ya yi ƙarin aure. Da aka wayi gari sai kawo kawarki a matsayin amaryar taki, ita ba ta taɓa nuna miki ba, shi kuma bai taɓa nuna miki alamar cewa wurinta yake zuwa ba. Yaya zaki tunkari wannan al'amari?
Abinda zan yi a mace mai hankali da tunani ne, na ɗaya zan nisanci zuciyata kar in je in yi abin da bai kamata
a zo a yi abin da na sani.
Ni zan yi haƙuri da idan na zuciya ne a rungumi ƙaddara bar su, idan halinsu ne munafurci za su gani.
Munafurci dodo ya kan cinye shi ko? To amma me yake kai mata ga aikata irin wannan? Me yasa mata suke irin wannan cin amanar?
Kishi da kwaɗayin abin duniya. Saboda in dai ba na cikin kawata, ba zan je in auri mijinta ba.
Kamar hasada kenan.
Yawwa.
Tana hasada kawai, mai yiwuwa tana so a ce ita ma ta mallaki abin da ta mallaka kenan. Me yasa a ra'ayinki, me yasa kike gani mata kike cin amanar ƴan uwansu mata, kuma duk wani rashin kyautatawa za ki gani mace tana jibgewa a kan ƴar uwarta ne mace? Koda ko akwai namijin da suke mu'amala a ce tsakaninsu su uku, shi namijin nan yana rashi yana kuntata mata, ba ta mishi abin da take wa ita ƴar uwarta.
Abin da ke jawo haka hasada da kishi, saboda wata ita tana ga ita ta samu guri, bari ta ma wannan ta kuntata ma wannan mijin ya samu ya tura ta, ko kuma ya ganta da wani irin, ya dinga mata wani irin kallo, kuma sai kiga ana samun wannan matsalar.
To kin ga irin wannan zama da ake tsakanin a ce kishiyoyi, yadda ake kiran shi a kasar Hausa, amma dai yadda na so nake son kiran shi abokiyar zama. Kake ga hatta ƴaƴa ma abin yana shafar mu'amala da ƴaƴa, har da dangi, sai ki ta aikata laifi sai ta korawa ƴar uwarta.
Mace dama in ba mai daɗi ba ne ba a samun daɗin zama da ita, za ka tabbiyar da ƴaƴanta yanayin halinta, saboda ki kunta ta ma wannan mata. A lokaci ɗaya kuma kin ga ta ɗauki dutse ɗaya ta kasa tsinci, saboda ta taimaki kanta ta ɓata ƴaƴanta, don ƴaƴan ma sun riga sun saba da wannan hali, duk inda suka je halin da za su yi kin ga ya shafi kowa. Ba ita ta
ɗauka Hajiya Umma, kin ga wannan abu so da yawa za ki ga ba ma kawai tsakanin mata ba, masu zaman ƴan masu auren mutum ɗaya, wani lokaci anguwa ne, wani lokaci matar wa ne ko matar ƙani take tsiron irin wannan. Ana samu da ba yadda ba a samu.
Haka ne, maganarki gaskiya ne, amma sun san halinmu ne gaba ɗaya, ba wai ni na cire kaina ba a ciki, halinmu ne mata, ba wai ba na gari ba a ciki. Yanda muka ɓata kanmu za mu sai mu ga ƴar uwarmu tana ci gaba. Inda baƙin cikin ga ƴar uwarta, misali yanzu maƙociyata yau an ce min ta siyo mota, tana aiki tana ansan albashi 1,500, ni ina ansan 50,000 ko 100,000, kuma na san cewa maybe matsayin kusan ɗaya ne,
ɗaukaka ne kawai Allah ya wa mutum ɗaya na arziki.
To kin ga wannan kaɗai zai sa a cutar da wannan mata. A misali ga wasu, amma duk mace mai hankali za ta mata farin ciki da mata addu'a, duk inda ta ga za a cutar da ita, ita za ta kare ta ba ma sai ta sani ba.
Idan yanzu ne kuka lalubo tashar, kuna sauraron shirin Kallabi ne a sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, shiri na musamman domin mata. To kamar yadda muka sanar a gabatarwa, Kallabinmu ta wannan mako ita ce Fatima Dangana, wata mace da aka tauyewa haƙƙin samun ilimi, ta kuma fuskanci ƙalubalen rayuwa iri daban-daban da yasa aka yi mata lakabi da Dangana. Labarin rayuwarta dai sai wanda ya ji. Ga ci gaba da bayanin rayuwar Hajiya Fatima a hirarta da shirin Kallabi.
Na yi shekaru kusan 50 duniya ina cikin waɗannan wahala, amma da Allah zai cire ni ciki lokaci kaɗan ne samu na bai dade ba, amma ya fi wanda ya samu fita da shekara 1000.
Da kika fara samu ya kai shekara 10?
Bai kai ba.
Shekara nawa?
Kallabi da kai shekara 5 zuwa 6.
Shekara 5 na zuwa 6. Idan ba za ki damu ba, shekaran ki nawa a duniya?
Yanzu da ina da shekara 50 da baya, ban kai 60 ba, amma ina da 50 da baya. Kuma ina son mata na duniya duka su sani, mace ta yi aure ta bari ba muguwar mace ba ne, ba macin banza ba ne, ba rashin biyayyan aure ke sa mace ta bar aure ba. Yanda Allah, ina zaune gaban da aure, na yi aure amma na bari, saboda ina da biyayyan aure tsakanina da Allah. Kuma ni tun da na tashi, namiji bai taɓa saye min riga ba har zama na yau. Sai dai in saye ma namiji in sa mai ba, na kai namiji haji, na kai shi umra, na je nama uwarsa haji, muka komo na kai shi umra da sati da ya gudu ya bar ni.
Saboda dai a yi zama aure.
Ai, saboda ina son aure, amma yanzu na ce ban yi kuma.
Ina son sani, tsakanin shekara 5 kika ce Allah ya miki bai wanda, wani ma na nan shekaru da shekaru aro-aro, Allah bai mai wannan, wani irin baiwa ne haka?
Gaskiya na farko Allah min baiwa, ina cikin lafiya da imani da tauhidi, ya min kuma arziki katan, shi ya bani zuciyan yi. Cikin shekara 5 na kai mutane 16 haji, cikin shekara 5 na kai wasu umura. Kuma da aka bude umuran ga ni da kaina kowane wata, na je umura ina te kwana 4 nake ran na 6 ina gana. Har wani ya ce ina zuwa umura kamar za ni kuma sin zo. Kin san Allah ya yi mini.
Allah ya yi miki. So kadarori fa kin aje wasu?
Alhamdulillah. Kada yanzu haka gidan da nake, plot gida ne. Na gina apartment, na gina masalla don na gaya ma Allah ya yi min arziki don ba shi kyauta. Cikin arziki shi yasa da yayi mini na sai kasa, sai na fara gina masallaci sama da kasa, na kuma gina makaranta na zamani, na sa tas, na sa fan, na sa tinted, na gyara shi. Kuma na yi alkawari da Allah, yayi min budi yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba za a manta da maraya ba, duk wanda ya tausa yanzu ka kai marayu da ni cikin aikin da nake tuban su sun kai 20 game da su da makaranta. Kuma da na bude makaranta a sabar da Ladi, akwai miskinai da yawa na doki nauyinsu, kuma na bude su shekara kila last year 2022 na bude su January 18 sai na doki suna na Nadivia Dangana Educational School Complex Day and Body.
Na'am, shirye school na da girma.
Eh, school na da girma kadan. Kuma mun bude su January February ka ba mu lata, kamar mu je March last year da muka ce su manyan su na garin ga 61 shi ni na doki ka.
Masha Allah.
This year kuma aka ba mu lata, aka ce this year dai district za doki, yasa Tiho Accra district 29 ni na zo first.
Wannan shekaran jana na doki ka.
Skuna ido Dangana Educational School, skuna ita.
Adam ya samu masu kula da skunda.
Banda kowa, banda sponsor, ina wa'azi radio station. Yanzu aka Ramadanin ga, ina da radio station tun shekara 10 na 12 danin ga. Wata duka full month, ina biyan miliyan 150. Ban taba samun sponsor ba. Sannan ran Litinin ina wa'azi kowane 7 wata, ina biyan miliyon 15 na bar wurin, yanzu na koma wani radio station, kowanne wata miliyon 50 nake biya 5000. Bakwai awa da nake yi ban taba samun sponsor sabon da sponsor, ina roko Allah ya taimaka. Kuma na sai kasa 2 billion na fara gini school na kai lenti, yanzu na break banda iko da na so sosai.
Masala yanzu mu zo kan batun gargadi da zaki wa al'umma. Kin san halin da kika fi yanzu haka yana faruwa cikin al'umman duniya duka. Halin da nake cikin gaba yanzu an yi a samu wata tana faman barin aure saboda ta wata kama mijinta da wata, ko ba haka ba? Me zaki faɗi kan wannan?
To ni abin da zan faɗi ma mata na duniya duka baki daya, mu ji tsoron Allah. Kowane takaici zaki gani gidan aure ko cikin rayuwanki, ki hakuri, kake bi haramu, kake bi son rai, ki zo ki asaran duniya, tana ki samu hankuri, kake give up. Ni dai kira na ga mata a tashi a yi aiki. A yi aiki, kar a yi kiwuya, kar a zauna, kuma an aikin a bar ba ta shi da yayi. Da bin yau zani na fin da bin da amfani haja ban taba sa zinariya ba, ban taba sama abin kuni ba, amma yanzu ina son zinariyan miliyan 300,000. Amma lokacin da nake tafiya takalmi na ma ina sa allura ne in dunka da hannuna don banda wanda zan bada kudi. Sa kira na ga mata, wallahi aure ibada ne, farilla ne, wajibi ne. Ku ya zaki tsinci kanki cikin aure, ki san jarrabtan da Allah ya ajiye miki kenan. Kuma cikin gane ban san wani wuri ba, yawancin matan yanzu suna kai maza wajo. Ni gaskiya ban koyi wannan ra'ayi ba. Samu hankuri, komi ya kare. Yaran nan da muke haifa in ba mu yi biyayya gidan aure ba, mun zo mu rasa amfani ƴaƴanmu wata rana. Shi yasa kira ga mata na duniya da mu yi hakuri.
Sai a ce wannan maganan da kike malama, ku ƴan da ne, ku ba ku da matsala a lokacin ku, mu kuma alal misali mu kuma ɗan yanzu kin san zamani ya zo, boko yayi yawa, mu I know my right, mu san hakkin da ke tattare da kanmu, mu sakin da ke tattare da mijin mu, muna ganin ɗan da daban mu wannan zamani namu.
Shi duniya ba wani wangadan ta ne, wangadan shekaran jiya. A ji tsoron Allah, ita kula haisma ku tana ce miki ban yi karatu ba da girma na. Yanzu akan ga inda nake ganda wa'azi zan yi, in na bude baki na she Allah na min ilhamin hadisai Qur'ani kaza kaza. Tunda na fara tafsiri shekara 15 kin ban taba aje Qur'ani ba, ina zaune in na ce kaza na bude Qur'ani to kan in kai kaza Allah ya min ilhamin tafsiri. Amma duk da shi na nemi maluma da girma nan ga ina zuwa kuma school da na duba yara na suka yi university, wadanda suka je poli, sai ni da kaina na kokarta da girman je adult education. Shi sai yanzu alhamdulillah.
Malama kin faɗi komai game da abin nan, akwai wani gargaɗi ko magana da kike son ki faɗi?
Eh, maganan da zan faɗi ne, mutum dukan ka tashi cikin duniya ka nemi abokin shawara na gari. Kin ga Alhaji Papa Angola, ana mamakin zamana da shi. Saboda na farko mai gaskiya ne, ni kuma mai gaskiya, ba wai muna yabon ka ba, mu yi majunanmu munafunci. Ni ina da abokin shawara na sosai kenan, kuma yana bani shawaran kirki cikin rayuwa na, zamantakewa na da ƴaƴana, wurin sana'a na, a taskun ga shi advice na cin buri. Shi yasa mutum duka in za ka yi rayuwa nemi abokin shawaran kirki. Abokin shawaran kirki inda za ka jarraba shi, lokacin da ka fusata shi ce maka yi hakuri, kana ganin me yasa zai ce min in yi hakuri amma still yana taushe ka. Abokin shawaran kirki, amma wanda za ka fusata ne shi bai da to ka guje shi, ba za ka ci amfanin rayuwa ba. Shi yasa a nemi abokiyar shawara na gari, in an zauna da abokiyar shawara na gari za a dace.
Lalle ko dangana abinda lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan a wannan makon, sai ku tare mu mako mai zuwa inda za mu karɓi baƙuncin Hajiya Hafsat Marshal, ‘yar siyasa, ‘yar gwagwarmaya, marubuciya, uwa da kuma kaka. Ita ce kallabinmu ta mako mai zuwa, kada ku bari a baku labari. Muna godiya ta musamman ga abokan aikinmu Aisha Ma'azu a nan birnin Washington DC da kuma wakiliyarmu Hawawu Abdulkarim a kasar Ghana da suka bada gudunmuwa ga nasarar shirin na wannan makon a madadinsu duka. Alheri ke muku, fata alheri.